إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم بدرسك حلوة تشوننا مثلا تمتاز البركة تشوننا جامعة تشوننا جري وتمديا تشين جهر زجاوة وندا يوشني داتي دا ranar wato anin talata kenan kula raba da raba a biyar ga watan hudu shekara ta 2023 wanda ya dace da 14 ga watan Ramadan shekara ta 1444 wanda yau shine wato darasin mu cikin wannan wata ya kama darasi na 12 kenan wanda ya dace da wanda idaidai da majalisin mu na 29 ko na 30 daidai 30 daidai wanda zai idan ba amanta ba mun kwana akan aya ta 40 daidai wanda insha Allah yau arama zai kara karanta mana ita sannan فقد ابن دي كي قارشي سيما تفقى بإن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون.
الله سبحانه وتعالى يكي تشوى يا بني إسرائيل يا قوائي إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم قتنا نعمومينا وتوتني أغريكم وأوفوا بعهدي sannan kuma ku cika wato ainin alƙawarina da kuka ɗauka ofi bi ahadikum ni ma sai in cika alƙawarin da na ɗauka a gare ku wa iyaya farhabun kuma ni kaɗai za ku ji tsoro ni kaɗai za ku ji shakka wa aminu bima anzartu sannan ku yi imani bima anzartu da dukkanin abin da na saukar musaddiqan lima ma'akum wanda ya zamanto mai gaskata abin da yake tare da ku ne na littafi wala takunu awwala kafirin bi kar ku zamanto kure na farkon wanda za ku kafirci wa Allah wala tasharu bi ayati thamanan qalilan kuma sannan kar ku si ayoyina da wani kudi wanda take kadan wa iya ya fattaun kuma ni kadai za ku ji tsoro ni kadai za ku kiyaya Allah subhanahu wataala a wannan ayar wato kamar yadda muka ambata jiya ya juya khitabin zuwa ga banu Isra'il khasatan a kebe Allah subhanahu wataala yake magana da su da harshe na girmamawa kasantuwar matsayin su da yadda Allah subhanahu wataala ya ba su ilimi yadda ya ba su littafi sannan ya ba su baya-baye da yawa to Allah subhanahu wataala yake magana da su da harshe wanda yake na ilimi da girmamawa da mutuntawa yadda ma'anar na ilimi da ake ambatan abubuwa da suke da alaƙa da littafin su da aka saukar a gare su Allah subhanahu wata'ala wato yake ce musu ya bani Isra'il, ya ku ai Isra'il. Wa kamar da muka ambata a jiya, Isra'il shine Yaqub. An fahimta? Bin Ishaq bin Ibrahim alayhi salam. Wato shi annabi babansa annabi kakansa annabi, wanda shi Yaqub shine ya haifa annabi ba, annabi Yusuf. Kaga annabi Yusuf shi annabi babansa annabi kakansa annabi kakan kakansa annabi, haka Allah ya ga dama. An fahimta? To Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kira shi da Isra'il. Me wannan kalma ta Isra'il take nufi? Wanda yake ita wannan suna ya dace da yare na Ibraniyanci, yaren su na su da yake ba Laraba bane. An fahimta? Wanda malamai sun magana game da dilala ta wannan suna na Isra'il, cewa me yake kunshe da shi na ma'ana. Wasu malaman suka ce a kalmomi ne guda biyu aka dunkule su guri guda aka ce Isra'il. Kalma ta farko yace Isra, ɗaya kalma yace il. Ma'anar ita kalma ta Isra tana nufin abdu, il tana nufin Allah, ma'ana Abdullahi, bawan Allah, ya ku ƴaƴan bawan Allah. Kake nan kiran su ake da kira wanda yake na girmamawa matuƙa da gaske. An ce ya wani cikin girmama, daman dilala sai kaya tana nuna asalin ma'anarsa a Larabci, tana nuna wanda yake nesa. Ya wale ta nisa a kiransa. Wani lokacin a balaga ta Larabci ana kiran wanda yake makusanci da wannan harafi na ya wale, ba wai ya kasance ya yi nisa ba ne, san kwallon masa kira da ma'anar girmamawa. Ga shi a kusurta a ce ya wani, ma'ana ana nufin girmamawa ta mutuƙa. To bayan wannan sai Allah ya sai dingina su zuwa ga mahaifinsu talibi bawan Allah, aka ce ya bani Isra'il, ya ku ƴaƴan Isra'il. Ba a ambace su da munanan ayyukansu ba, ko da wani suna na banza, ko a'a da sunan babansu, balma sifa ta babansu, cewa bawa ƴaƴan bawan Allah. Ba a kira su, ba a ce musu ya bani Yaqub ba, haka sai ya ƴaƴan bawan Allah, ma'ana wani waliyi na Allah, makusancin Allah. Kaga duk girmamawa ce akan girmamawa da ake musu. Shi sa muka faɗi wata ruwayar a jiya cewa da manzon Allah yake musu tambayar cewa waye Isra'il, suka ce suna Isra'il ana nufin wani Yaqub. Yake musu Allahumma shahad Allah ka shaida cewa me sun fahimci ne annabi ne ba su yadda ba ne. To don haka a nan wasu malaman suka ce Isra'il da ake faɗa daidai yake da aka ce Jibra'il, Mika'il, Isra'il. An fahimta? Duk mazauninsu ɗaya. A ta haka suka ce abinda ake nufi da Isra'il, shi il ɗin shi ne da ma'anar abdu, bawa ɗin. Sai zamanto Isra sunaye na Allah. An fahimta? Musa Jabra ɗin sunaye na Allah a wancan yaren. An fahimta? Isra'il ɗin shi ma Israf, abu zai zamanto sunaye na Allah. Haka ya sai zamanto za a ce abdu kaza, to sai an sa wannan il ɗin domin cewa bawan Allah, bawan kamar ka ce Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurra'uf, Abdallah, kaza. To na sai da mun cewa sunan Allah da suke caccanjawa ba wai shi sunan abdu ɗin ba. An fahimta? Wasu ba su ce a'a shi il ɗin shi lallai shi ne sunan Allah. Almuhim dai wato ya ƴaƴan bawan Allah shi ne kawai abin da za mu fahimta daga abin da ake ambata. To ba Allah subhanahu wa ta'ala ya kira su da suna na girmamawa, sai yake musu wani khitabi, yake cewa uzkuru ni'mati allati, ku tuna ni'imata da ne a gare ku. Ku tuna wannan idan aka ce wato uzkuru, wato anan uzkuru nan an kawo fi'il amr ne da siga ta jam'i, uzkuru ku tuna, wanda asal daga uzkuru ne ko don mutum da ya sa ce udkur mutum ya sa ce udkura ko ku tuna ku biyu to da haka nan daga azzikiru ne azzikiru a larabci yana nuna ma'anar tuna abu ko ambaton abu in ba ka ambata abu da harshe ko kuma ka ambace shi a cikin ranka wannan shine azzikir udkuru da haƙin Allah wannan sawa'un ka kira Allah ta'ala akan harshen ka ko ka tuna shi du ibada ne tuna Allah ibada ce lokacin da ka tuna Allah an fahimta zai zamanto mai ka shiga halin ibada wadhkur rabbaka idha nasita ka tuna ubangijinka lokacin da ka manta lokacin da ka gafala wadhkur rabbaka idha nasita kaga wannan zai zamanto ka shiga mai cikin ibada mana tuna Allah subhanahu wata'ala da tuna ayoyinsa da tadabburin alqur'ani da kana duk wani cikin mai azzikir tuna Allah subhanahu wata'ala kana katun qur'ani ka dinga zubar da hawaye ko kana sallah ko kana wani kaga azzikiru ne tuna Allah subhanahu wata'ala da kuma ambatansa akan harshe kaga shi ma ibada ne mai zaman kanta wanda babban falala shine ka hada abu guda biyu ambatan Allah akan harshe da zuciya wannan shi yafi kololuwar daraja an fahimta wala almin kada bi shiga wani abu wanda yake bai da munasaba da mu nan udkuru ni'mati allati mana ku tuna ni'ima ta ku tuna ni ku tuno abin da ne muku na falala an fahimta allati an'amtu alaikum wata na ni'iman wato ne muku ni'ima da wannan wanda anan malaman tafsiri sun kawo maganganu da yawa game da me Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi da udkuru ni'mati allati wata ni'ima din tunda awaki Allah ta'ala ya yi banu Isra'ili ni'imomi da yawa to wata ni'ima Allah ta'ala yake nufi shin ana nufin ni'ima guda daya a cikin ni'imomin da yayi koko dukkanin ni'imomin a fasaha ta larabci da kuma balaga ta alqur'ani duk lokacin da izamanto cewa zance ya kama mubaku wa mubaku ilayhi an fahimta a koda a ce mubaku ya zo da siga ta mufradi to matsawar an yi ibafarsa to yana zamantowa wato ainihin yayi umumi nan da aka ce udkuru ni'mati allati ma'ana ni'imomi na ba ni'ima guda ɗaya ba an fahimta kamar yadda Allah ta'ala ya kitabi alaysa Allahu bikafin abda shin Allah ta'ala bai isa ba bawansa ba ne tunda suna zo da mubafun ilahi shin Allah ta'ala bai isa wa bayinsa ba abdahu bayin tunda kowa bawansa ne to haka an samu umumi kenan Allah ta'ala bai isa wa bayinsa ba shi yasa wata qira'a aka ce alaysa Allahu bikafin ibada an fahimta ma'ana bayinsa to anan ma aka ce udkuru ni'mati allati ma'ana ni'imomi na ku tuna ni'imomin da ne ku ba daya ba ce tana da yawa an fahimta to nan aka sami ruwaya daga wato ana Abdullahi dan Abbas ta hanyar wato anan Umair wanda ke Maula Ibn Abbas Allah ta'ala ya kare da gare su wato anan yake cewa now afwan koko wato aka kun wannan ruwayar an sami akan daga Mujahid yake cewa abinda Allah ta'ala yake nufi da wannan ni'ima allati an'ama biha alaihim fima sumiya ni'imar da Allah ta'ala wato anin yanim da wato yayi ta gaban Isra'il cin abin da aka ambata wa fima siwa zalika da ma abin da ba ambata ba sune ne wato anan fajjara lahum alhadar yani ya gudanar da ruwa ta cikin dutse gare su ko shin ayoyin da zamu karanta a nan gaba an fahimta sannan me wa anzala alaihim almanna wassalwa sannan ya saukar musu da almannu da assalwa zamu karanta tsabiyar a gaba ko sannan kuma me wa anzahum min ubudiyyati ali fir'aun sannan ya tsoratar da su daga me bautar ali fir'aun ma'ana mutanen fir'auna da tawagarsa da gwamnatinsa ya tsoratar da su ta yadda suka zo suka da suke lokacin da suke tare da annabi Musa alayhi salam da ruwa
ya wato ainihin zauto cewa Allah ta'ala ya tsarfar su duka wannan ruwa din yadda ruwa din ya dare suka wuce su kuma Fir'auna Allah ta'ala ya halakar da shi dole kaga ni'imomi ne da me da suka isa zaman to cewa bawa ituna ibautawa Allah da yadda cewa bai da hujja ta kusa ko sai sa da zai kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala to sai Allah ta'ala sai yake musu nasiha da me da nusarwa cewa su tuka wato su tuna ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu irin wa'annan wanda suke ni'imomi ne wanda suke masu girma kware da gaske na'am da Abu al-Aliya wa yake ambata wato kamar da Ibn Jarir ya ambata da kuma Ibn Abi Hatim wa riwaya mata ta Mujahid shi ma Ibn Jarir Tabari ya kawo a cikin tafsirin sa nan Abu al-Aliya yake cewa wato ni'imar Allah ta'ala da yake fada anan da ya ga banu Isra'il ai an ja'ala minhumul anbiya awar rusul da Allah ta'ala ta yadda ya sanya annabawa da yawa da manzanni a cikin su wa anzala alaihimul kutuba ya ma sauko musu littafai da yawa ba littafi guda daya ba kaga wannan ni'imomi ne masu tarin yawa da ya isa bawa zaman so cewa itina ba ma sai an tunatar da shi ba amma saboda lutufi ne Allah ta'ala sai yake tunatar da su cewa su tuna wannan abinda aka yi musu su bautawa Allah su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na to ana ibn wato an ibn kafir wa yake cewa wa haka zaka kauli Musa alaihi salam lahu wannan ni'imomin da Allah ta'ala ya musu kamar ma fadin annabi Musa ne a gare su da yake cewa a cikin suratul maida aya ta 20 yace ya qaumi kuru ni'matallahi alaikum izza ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin kaga annabi Musa yake cewa ya qaumi ya al'umma ta kutuna ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya a gare ku izza ala fikum anbiya sai da Allah ta'ala ya sanya a cikin ku annabawa waza alakum muluka ya sanya ku sarakuna masu jagoranci wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin ya ba ku abin da bai ba wa ɗaya daga cikin talakai ba a lokacin ku lokacin da kuke wannan to ku tuna wannan abin da aka yi muku na gata wannan kaga yana cikin me ni'imomin Allah ta'ala da yake faɗa anan cewa ku tuna ni'imar da Allah ta'ala yayi a gare su haka da aka sami ibotar waya ta Abdullahi ibn Abbas a cikin wannan faɗi a cikin wannan ayar yake cewa abinda Allah ta'ala yake nufi da udkuru ni'mati alaikum wato ainihin ku tuna baiwa da Allah subhanahu wa ta'ala yayi muku a karan kanku da kuma baiwokin da Allah ta'ala yayi wa iyayenku lokacin da ya tsayar da su daga Fir'auna da mutanansa wannan shi ma baiwa ce da za ku tuna akan cewa ku amsa kiran Allah subhanahu wa ta'ala wajen da zaman to cewa ku imani da annabin ƙarshen zamani wa auku bi ahadi auku bi ahadikum nan wa Abdullahi ibn Abbas yake cewa abinda ake nufi da ahadi anan ai wato ana ahadi allazi akhadtu fi a'naqikum lin nabi alqawrin da na dauka a gare ku nemi na wato ainihin sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda alsafanku na ambaci cewa ga sukofin annabin ƙarshen zamani gashi kuma duk kun gani karara zaka ba ku da hanzari za ku ce ba za ku yi imani ba za ku tuna wannan ni'imar da Allah ta'ala ya gare ku tunda isan ya muku shiriya a cikin taku ku cewa ga ma annabin ƙarshen zamani da zai zo sannan kuma wannan alƙawari ne cewa tunda kun yi imani da safin aka sauka a gare ku to kun yi imani da duk abin da yake daga ciki kuma akwai imani da annabin ƙarshen zamani dan haka wannan alƙawari ne ku dauka dole ku cika wa aufu bi ahadi ufu bi ahadikum in kun cika alƙawarin da kuka dauka ni ma sai in cika muku alƙawarin da na ambata zan muku na ni'ima da gafara an fahimta ufu bi ahadikum ay anzu lakum ma wa'adtukum alayhi bi tasdiqihi wa ittiba'i na abin da shafi cewa ku cika wato azan cika muku abin da ya zama to sakamako ne na gazgata annabin da kuma bin sa kukai zan cika muku da abin da yake ni'ima da falala da gare ni akana wato ana al-Hasan al-Basri wato ana Allah ta'ala ya masa rahma yake fassara wannan udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum da cewa shine yake daidai da fadin Allah subhanahu wataala wa laqad akhadha Allah mithaqa bani Isra'ila wa ba'athna minhum 12 naqiba ko wa qala Allah inni ma'akum ayna aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azartumuhum wa aqrabtum Allah qardan hasana la ukaffiranna 'ankum sayi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ta wannan wa a'udhu bi ahadi wa bi ahadikum sheke daidai da wannan aya cewa gashi wa laqad akhadha Allah mithaqa bani Isra'il Allah ta'ala haqiqa ya dauki wato alqawari daga banu Isra'il mana banu Isra'il sun dauki alqawari ga Allah subhanahu wa ta'ala har ma Allah subhanahu wa ta'ala ya aika musu 12 naqiba wa qala Allah inni ma'akum la in aqamtumus salah yato ga alqawarin ko la in aqamtumus salah in dai ku tsaye da sallah wa ataytumuz zakah ku bar zakka wa amantum bi rusuli ku kai imanin da manzanni da na sauko a gare ku wa azartumun ku ma taimake su wa aqrabtum Allah qardan hasana la ukaffiranna 'ankum sayi'atikum to me zai shine la ukaffiranna 'ankum sayi'atikum zan kankare muku sayi'ar an fahimta wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar sannan kuma sakamakon ku shine aljanna da koramai a suke gudana a kashin su so haka a wasu malaman suka ce wannan alƙawari da Allah subhanahu wata'ala wato ainihin izamanto cewa banu Isra'il ta dauka a gare shi shine bi alƙawarin da Allah subhanahu wata'ala ya dauka a gare su da yake cikin at-taura da Allah subhanahu wata'ala zai aiko a cikin zuriyar annabi Isma'il zai aiko wa annabi nabiyan aziman yuti'uhu jami'a shu'ub wanda dukkanin kabilu da suke bayan kasa za su da'a a gare shi an fahimta wal muradu bihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam abinda ake nufi da wannan annabin da Allah subhanahu wa ta'ala zai aiko a cikin banu isma'il an fahimta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma sai cewa man ittaba'ahu ghufira lahu dhanba duk wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala zai gafarta masa zunubansa wa adkhala wa udkhila aljanna wani ila lahu azran za a bashi aljanna sannan kuma za a bashi lada guda biyu za a rubanya masa ladansa mana addinin sa da yayi a baya in ya shiga sabon addini bisa Allah ta'ala ya ko sabon annabi ba za a ce aikin sa na baya ya rushe ba a'a wancan ma za a bashi lada wannan imanin da yayi da duk ibadar da zai yi za a hada masa sai zama ya ci riba biyu an fahimta ya wannan shine alƙawarin da Allah ta'ala ya ambata zai yi ga banu Isra'il in sun imani addinin ka da kai a baya ba za a ce ya rushe ba dan sabon annabi ya zo amma shari'ar bayan da kai bautawa Allah akai time ta expire tunda Allah ta'ala ya ko sabon annabi da sabon wahayi to ba za a aiki ba amma kai aikin ka ne bai expire ba wanda ka gani ni'ima ce ita ma ba za a ce aikin da kai a baya na kai aiki da at-taura shikenan ba a'a Allah ta'ala ya karba za a baka lada kuma sannan aikin ka na biyu din nan shi ma yana nan ba tare da ya samu matsala ba an fahimta na'am haka nan an samu riwaya daga wato an Abu al-Aliya kamar da Ibn Jarir ya ambata da Ibn Abi Hatim a cikin tafsirin su yake cewa ma'anar wa aufu bi ahadi ku cika ahadi alqawarina qala ahadu ila ibadi shine alƙawarin sa da Allah ta'ala ya dauka zuwa ga bayin sa don alƙawarin shine addini cewa ku cika addini na ma'ana ku bautata wa Allah subhanahu wata'ala akan hasken biyayya gare shi ta fuskar addini da ya saukar an yattabi'uhu sabi wanda kaga wannan abu sa wannan ma'anar kaga za ka ga ayoyin da suke baya suna karfafa wannan fassara ta Abu al-Aliya ko tada Allah subhanahu wata'ala yake magana game da fasikai ko alladhina yanquduna ahadallahi min ba'di mithaqihi wanda suke warware alƙawarin Allah bayan me sun kulla wa yaqta'una ma amara Allah bi an yusala wanda kaga kasantuwar banu Isra'ila su yi ba sai suka fada cikin fasikun sai ke ta me umalami hakum ya azalaka ulaikum alfasiqun an fahimta kaga da mun to cewa wannan ma'anar ita ce wacce Allah subhanahu wata'ala ya maimaita wa banu Isra'ila tunda wasu malaman kai muka ambata a baya suna daukan wannan ayoyin ta inna Allah la yastahi an yabri ba makalan ba ubatan fa fawqaha har zuwa karshen ayoyin Allah subhanahu wata'ala yana magana ne da mushrikan Makka da sauran Larabawa wanda ba su imani ba cewa izgilin da suke cewa ta za a ce Allah ta'ala yana buga misalai wannan ai kai kwatantan Muhammad ne kaza kaza sai Allah subhanahu wata'ala yake raddi a gare cewa Allah ta'ala baya jin kunya ibi ga misali akan sauro da ma abin da yake kasa da sauro to wannan inda yake tsabi ne Allah ta'ala yake da su mushrikan Makka to anan zai zama to an nau'anta magana ce ko ka an nau'anta umarni ne ga banu Isra'il aka bi usulubi na girmamawa a gare su aka iya musu da sako na Allah subhanahu wata'ala wato ainihin a cikin wa'annan ayoyi din an fahimta sa Allah sai yake ta wato an uzku ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi ahdi wato ku cika alƙawari na da mun to cewa ku dauka ubi bi ahadukum sai in cika wato alƙawarin da ne a gare ku ubi bi ahadukum wato riwaya daga Dhahhak zuwa Abdullah ibn Abbas yake fassara wato lafazin ubi bi ahadukum yake da ma'anar arba ankum wa udkhilakum aljanna idan kuka wato cika alƙawari na ni kuma mai zan yadda da ku shigar da ku cikin aljanna cikin wato rahmata subhanahu wa ta'ala wa iyaya farhabun wa iyaya farhabun sunan ma wani umarnin ne wato ainihin farhabun farhabuni asalin fi'ilin wato irhabuni ne an fahimta wato daga arhabu ne alkhawf tsoro wato ni kadai za ku tsoro nan wato anin iyaye da Allah ta'ala ya ambata anai wato yana kasan dama'ir wato anin munfasila dama'irul munfasila to kaida shi ne a larabci duk lokacin da nan wato kamar yadda shi wannan dama'ir din ya zo a mahalli na nasaba na mafulin bihi zai zamanto cewa duk lokacin da ya zamanto cewa dama aka akharar da ko aka kaddamar da mafulin bihi akan fi'ili da fa'ili to yana nuna hasan takaituwar abu cewa Allah kadai za a yi wa wannan abu wa iyaya farhabu ni kadai an fahimta za ku ji tsoro ku tsoro na ni kadai wa iyaya farhabu ku ji tsoro na ni kadai subhanahu wata'ala kaga wannan kira ne Allah subhanahu wata'ala yake wa banu Isra'il cewa su tsoron ka shi kadai ka su tsoron kowa sai Allah wanda ba kadai hukuncin su kadai ya shafa ba ya shafi dukkanin mumini cewa ibi tsoron Allah shi kadai kada ji tsoron kowa sai Allah subhanahu wata'ala wanda shi yasa anan wato ainihin wato Abu al-Aliya da Suddi da Rabi' bin Anas da Qatada suka fassara wa iyaya farhabun da ma'anar ai wa iyaya fakshawun nan nunin din nuni ce ta me da ta take nuna wato anin mai magana wa iyaya farhabuni amma sai aka taƙaita aka ce wa iyaya farhabun saboda alwaqf an fahimta to nan kaga zai zama to cewa wa iyaya fakshawni kenan ni kadai za ku ji tsoro war ka ku ji tsoron kowa sai ni haka na riwaya da Abdullah ibn Abbas yake fassara wa iyaya farhabun da ma'anar cewa ai an unzil bikum ma unzitu biman kana qablakum من آبائكم من النقمات التي قد عرفتم من المصف وغيره wato ni kai za ku tsoro domin ba ku tsoro na ba zan saukar muku abin da yake irin abin da na saukar akan waɗanda suka gabace ku ne iyayenku da kakanninku an fahimta na azabo ba iri iri an fahimta irin wanda kuka karanta ku sani min al-maski wa ghairi na shafa halitta da akai an fahimta wala alaminu min qirra sawlaqa nazir wa abada tagut irin wannan to sai ku ji tsoro na kai irin wannan abun ya faru a gare ku an fahimta ni kadai za ku ji tsoro domin ni nake da wannan ikon yanda zan iya canza halittar mutum saboda ya saba mun ni nake da wannan power kun san tarihi iyayenku da kakanninku da hakan ya faru a gare su an fahimta so anan idan muka kalli ayoyin anan Allah subhanahu wataala sun wannan aya ya fara ambatan abin da yake kwadaitarwa ne da kuma mai bin su sannu a hankali tunda aka fara ambatan cewa ya banu isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaykum ko wa awfu bi ahdi ufi ahdikum shi kuma kashin aya aka cika sami da at-tarhib tsoratarwa to ni kadai za ku yi tsoro an fara da lutufi kuma karshen aka Allah ta'ala nuna musu izza cewa shi kadai za su tsoransa domin haka yana nuna cewa a haƙin Allah subhanahu wata'ala babu wani mai girma sai Allah subhanahu wata'ala yadda Allah ta'ala ya kai da lallaba bawansa amma in ya shigo abin da zai magana akan haƙinsa to zai nuna cewa ba sani ba samu domin Allah subhanahu wata'ala matsayinsa wahdahu la sharika lahu to kamar da a cikin sunayensa wahdahu la sharika lahu a cikin sunansa wahdahu la sharika lahu a cikin ayyukansa wahdahu la sharika lahu haka na me a cikin wato ainihin matsayinsa shi ma wahdahu la sharika lahu yadda wani yake da matsayi to zai zamanto cewa matsayin Allah subhanahu wata'ala ba irin matsayin halitta bane sai ce wa iyaya farhabu duk da matsayinsu da mutunta su da Allah ta'ala ya farkon aya amma karshe da zai maganar wahdaniyyarsa da tauhidi sai aka canza sau aka ce wa iyaya farhabu ni kaje za ku tsoro ku tsoron kowa subhanahu wata'ala Allah ta'ala ya samu dace dan haka a cikin wannan wato ainin aya akwai abubuwan da za a iya kalla na fa'idoji da Allah subhanahu ta'ala ya kunshi a cikin wannan aya mai girma fa'ida ta farko da za a fa'idanta da ita a cikin wannan ayar shine Allah subhanahu wata'ala ya fuskantar da magana zuwa ga wanda yake magana da shi suma wato suna abin tafi banu isra'il kenan bisa ga manufar cewa iya musu da wani sako na musamman da ake neman su aikata Allah subhanahu wataala ya keɓance su da ambato ba ya kawai su ji maganar ba Allah ta'ala ya nufa su aikata abin da aka umarce su a cikin wannan aya kasantuwar su daman malamai ne sun san littafin da aka saukar da su aka saukar musu a baya akwai duk wannan bayanan a cikin da yake cikin aya duk abin da yake kunshi a cikin wannan ayar ta kunshi a cikin kafansu don haka tunatarwa ce daman Allah ta'ala yake musu kuma tunatarwa na kada su girman kai ake musu mai lutufi domin aka kawo su harshe kai tsaye za su cewa kamar ba a nafasar su cewa su bini sai Allah yake amfani da lafazi na tausasawa a gare su sannan fa'ida ta biyu shine suna kau da bawa ni'imar da aka yi a gare shi domin haka shine kamar daga tilasisi ne da bawa zai saurin karbar abin da aka zo masa da shi a tuna ma cewa amma kaza amma falala kaza amma falala kaza ashe ana da damar da iya gaya maka ci kaga wannan inde kana da zuciya wacce take mai ta halacci zaka ba abin da aka ce ma shi sai Allah subhanahu wataala igaya musu cewa ku tuna ni'imomin da aka yi gare ku kafin a gaya musu me za su sai aka fara cewa su fara tuna abin da aka yi musu kafin a yi musu maganar me za su yi an fahimta kafin a yi maganar cewa su cika alƙawarin da suka ɗauka ko su tsoron Allah shi kaɗai sai aka fara maganar cewa su tuna ni'imar da aka yi gare su ne kada su tunanin cewa kamar kawai kallafa musu abu za a yi babu wata ni'ima da aka yi musu yadda aka duk wani bawa da za a kiraye shi zuwa ga ya zamanto cewa ibadata ma Allah abu ne mai kyau a fara nusar da shi ni'imomin Allah ta'ala da ya akai a gare shi, cewa Allah subhanahu wata'ala shi ya baka halitta, shi ya halicce ka, ya azurta ka, ya baka rayuwa. Wannan abun zai zama cewa wani tsari ne na zama cewa isawa mutumin da yake bai fahimci sako ba abin da yake na alkhairi gare shi. Yau domin irin wannan usulubi ana cikin usulubi wanda yake na da'awa na kiran ɗan adam zuwa ga ya karɓi abin da yake na gaskiya. Sannan fa'ida ta gaba shi ne girman baiwa Allah subhanahu wata'ala da ni'imominsa a kan banu Isra'ila, a kan su mutane da ake kiran suna Yahudawa. Allah subhanahu wata'ala ya ba su gata da yawa, ya ba su gata da yawa. An gane mun faɗi wannan ajiya. Cikin manyan ni'imomin shi ne aiko annabawa a cikinsu da yawa. An kamar da ayoyin da za su zo gaba za mu tattauna wannan magana. Allah ta'ala ya aiko annabawa gare su da yawa, sannan kuma Allah ta'ala ya ba su kayan jin daɗi iri-iri. An ni'imta su, an musu kaza, an musu kaza, an musu kaza. Na'am, sannan kuma abinda za a fa'idanta da shi cewa duk wanda ya cika alƙawarin Allah to kamar ya fili lasisi na Allah ta'ala shi ma ya cika masa. Duk wanda ya cika alƙawari na Allah subhanahu wata'ala to Allah subhanahu wata'ala baya saba alƙawari. To inna Allah la yukhliful mi'ad, Allah ta'ala baya saba alƙawari ne bawa. Sai ce wa aufu bi ahadi, wato ku cika alƙawarin da kuka ɗauka. Aufu bi ahadikum, ni ma sai in cika alƙawarina na sanya ku a cikin ni'ima da gafarta muku da kaza da kaza. Duk abinda duk abubuwan da kuka yi a baya sai zaman tun cewa an shafe an muka afuwa. Domin Allah subhanahu wata'ala karimi ne, mai karamci ne subhanahu wata'ala. Shi sa Allah subhanahu wata'ala manzon sallallahu alaihi wasallam yake ambata a cikin hadisi cewa in ka aikata me guda ɗaya wal asharatu bi ashra amsalha, in ka aikata lada aiki guda ɗaya za a baka mai lada goma ko wal hasanatu bi ashri amsalha, an fahimta goma din zuwa ga me niki 700 ko ila ad'afin kaseera. Wannan kaga dube ni'ima ce ta Allah subhanahu wata'ala, ba kadai abu na wajibi ba cewa in ka cika alƙawarin Allah zai cika ma, a har nafila ma gashi abinda Allah ta'ala ya kauri zai aikata a gare ka. Shi sa wannan hadisin qudsi da manzon Allah yake cewa da Allah ta'ala yake cewa idza taqarraba wa ilayya 'abdi ko ya bin nawafil ko idan bawa na ya kusance ni da nafiloli ko, an fahimta wannan hadisi ne yake mashhur. Wannan kaga a ciki yake cewa in ya kusance ni ne shibran, in ya kusance ni ne da ɗani guda ɗaya ko sai in kusance shi mai zira'an, haka ne ya kusance ni zira'an zai zan kusance shi ba'an, haka in ya zo ne yana gaggawa zan zo masa da sauri. Ma'ana awan da Allah subhanahu wata'ala zai aura ɗan adam ya fi awansa, in kai ka ɗan Allah ta'ala sai ya ninka ma haka. Daga wa aufu bi ahadi aufu bi ahadi, in ku cika alƙawari sai in cika muku. Ma'ana zan ƙara muku ma da nafila cikin falalar Allah subhanahu wata'ala bisa ka'idar sa ta cewa zai ninninka ayyuka na alkhairi ga duk wanda ya yi. Sannan fa'ida ta gaba ashe kenan duk wanda ya kare alƙawarin Allah, ya warware alƙawarin Allah subhanahu wata'ala zai zama to me za a yi masa uba ta haramta masa abinda aka masa alƙawari. Duk wanda ya zama to cewa bai cika alƙawarin Allah ba to Allah ta'ala ba zai masa ba. Sake cewa aufu bi ahadi aufu bi ahadi, ku cika alƙawarina sai in cika muku. Ashe kaga kenan duk wanda bai cika ba mai ba zai samu abinda Allah ta'ala ya alƙawari ba. Mutum ashe bai imani ba ko bai cika alƙawarin Allah ba na bauta wa Allah a bayan ƙasa, ni bai lahira kuma zai samu ni'imar Allah bai ba aiki. Wa aufu bi ahadi aufu bi ahadi, in kun cika alƙawarina zan cika muku. Haka duk wanda bai ba zai ba musa wanda bai sallah ba musa kuma sai ya samu wanda a cikin azumin bai kiyamu lailai ba kuma sai ya samu ladan kiyamu lairi ba zai samu ba domin bai ba ai asalin bai ba. Wa aufu bi ahadi aufu bi ahadi, amma in ya zauta a kuke kyawun niyya ta ayi din ba a samu da rashin lafiya ko wani abu kai Allah ta'ala mai ufi bi ahadihum zai an fahimta to wannan shine abin da yake na alƙawarin Allah subhanahu wa ta'ala cewa duk wanda ya warware alƙawarin Allah ba zai samu ba zai samu abin da Allah ta'ala ya alƙawara shi sa wata kaida kama da mai an fahimta cewa duk wanda wato ainin atlafa shay'an ko duk wanda ya asarantar da wani abu an fahimta huwa daminuhu zai biya wannan abu duk wanda ya karantar da wani abu to shi zai biya ba wani ba musamman misali a ce kana sauri zaka fita ko ka zo guri sai kai bar da wani abu da kafarka sai wannan abun ya zubi to kai zaka biya kokarin kai ya hau ba wanda ya ajiye ba wala Allah ya ajiye shi ne inda ya kamata an fahimta ka zo kana gudu akan abun hawa sai dabba sai ka kade ta to wannan abun kadara kai ta sai ta hau matsawar domin to dabbar ba a yi ganganci ba yadda aka fasake ta wala Allah ya kare zai bayani zai kalli dalilai ne da zai sani zai sanya hukunci amma almuhim cewa duk wanda ya asara wani abu shi zai biya wa kaga wa aufu bi ahadi ufi bi ahadikum wa iyaya farhabu sannan a cikin abin da za a fa'idantar a cikin wannan ayar shine alwafa'u bin nadar wujubul wafa'u bin nadar wajibcin cika bakance wajibci ne wajibi ne mutum yayi bakance ga Allah cewa ya Allah ta'ala in dai ka ban nasara a wannan semester na samu first class to Allah zan yi azumin wata guda ka ka dauki alƙawari to aufu bi ahdi to lalle ku cika alƙawarin da kuka dauki Allah ya yarda in dai aka samu nasara a wannan semester to ga na dauko tun daga farkon wata hasina dai wanda ka ga to kaga wajibi tunda Allah ta'ala ya ce ai wa aufu kaga umarni ku cika alƙawarin ya aufu bi ahdikum ni ma sai in cika ka zai zama to cewa duk wanda bai cika ba zai zama tuwa mai ya aikata sabo na Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ta'ala ya yake ambata a cikin tauba yake cewa minhum man ahada Allah la in asaran fadlihi la saddaqanna wa la kunanna min as-salihin a cikin su akwai wanda yayi alƙawari yayi Allah ta'ala alƙawari in ya bamu daga cikin falalarsa aka samu nasara aka kaza la saddaqanna za a yi sadaka ko za a zama cikin bayi na gari an fahimta yayin da kuma abun ya zo kuma sai aka yi ruwa ku aka juya baya sai ai cikin da abun an ci nasara kuma an kafe ga shi da samu to ya ga ba sai nayi azumin ba ko shikenan sai a cigaba da harkoki an fahimta wannan ta ga wani nauyi ne ba ya dora kansa bai sauke ba sannan kuma za a fahimci da wujubul ikhlasur rahaba lillahi azza wa jalla wajibin tsantsance tsoro ga Allah shi kadai Allah subhanahu wa ta'ala kai za a ji tsoro an fahimta ba wani sa ba an fahimta shi sai yake ta wa iya ya farhabu ni kai za ku ji tsoro ko kar ku ji tsoron wani wanda yake ba ni ba duk wani abu da ake sanya shi a matsayin shariki ga Allah shi ma zai iya yi shi ma mai karanta ku a ji tsoron sa ƙarya ne don ba bai mallaki abin da ake da awar ya mallaka ba ko na tutarwa ko amfanarwar Allah me yake da wannan ikon haka in dai aka ba wa wani halittarsa matsayin Allah aka ce gashi ma a ji shakkarsa to wa iyaye wato fa iyaye farhabu ni kai za a ji tsoro wa ka a ji tsoron wanda aka sa wato a matsayin Allah subhanahu wataala sannan kuma abu wanda za a fahimci ashe wannan tsoron da ake wa Allah subhanahu wataala shi ma ibada ne tsoron Allah ibada ne an fahimta ka ji shakkar cewa in fare ka da tsinnan fa Allah ta'ala zai iya sauka min da uquba ka zai tsoro fiki to ibada ne wa iyal farhabun an fahimta ka ji tsoron Allah cewa fa in dai aka ji wannan abun zai mun azaba wannan tsoron ibada ne Allah ta'ala kake bautawa da wannan tsoron an fahimta to kaga kuma musamman Allah ta'ala ya umarni da idan mutum ai ikhlasi cikin tsoron ma'ana a karkake tsoron ga Allah shi kadai ka a ji tsoron wani sai Allah subhanahu wataala to ana akwai tambaya shin da Allah subhanahu wataala anan yace shi kadai za a ji tsoro to to kenan mutum da tsoran dabbobi da suke tusarwa ba na ciji ko ko zaki ko kaza ko kaza an fahimta shin wannan bai ci karo tauhidin ba da Allah ta'ala ya ci tsoran su shi kadai aga akwai abubuwan da suke tusarwa a rayuwa ai su ma ka ji tsoran su a ba haka ake nufi duk da cewa za ka samu a cikin alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala a cikin annabawa yayi magana game da me wani annabi ya ji tsoran wani abu wata dabba ko ya ji tsoran wani abu an fahimta a shi sa wata kisa ta annabi Musa ko ka tafakkara da minha khaifan yatarakkab wannan ban Allah zai ce masa Musa ga Fir'auna san ana mitin akan ka za ka halakar da kai fakhruj inna laka minan nasihin nasiha nake ma fa ka fita ba wai umarni nake ma ba ga fa abin da ake a fada ana mitin akan ka za a cika dukai ka tafakkara da minha khaifan yatarakkab sai ku da cikin tsoro yana ta hange hange ka a cikin masa an fahimta musannan za a ce an yi shirka ne a cikin tsoro kana ga kissa ta annabi Ibrahim an fahimta a lokacin da baki suka zo masa me ya faru fa auje ka minu mafifa ko qalu la takhaf sun ya ka musu nama an yanka an kada sai gabata ci ko sai duk tsoron cewa wadannan ya akai na kawo abinci na kawo nama soyayye da kowa yake sha'awa ya wuna tsinkewa na kawo musu ci na tafi gida na dawo na tarar ko yan kade musu ci ba anya ko mutane ne kuwa abincin nan sai kanshi yake makota musu da kai shi ba su ba ba saba ba me yake faruwa ne kaga da yake aikini ne sai akwai alamar tambaya sai daga baya ya fahimci cewa ga abin faruwa ba mutane bane mala'iku kaga wannan tsoron da zai fargaba to shi wannan za a ce yayi shirka misali wani abu kaga duba zai yi ba an fahimta ba haka bane akwai tsoro wanda yake mai na ɗabi'a sannan kuma akwai tsoro na rayuwa cewa za ka yi tsoron wutan nan ka ta zaka ko ba za ka tiyaya ai ba a ce ka yi shirka ba to haka na annabawa a nan da aka ce sun yi tsoron wani abu tsoro ne na halitta tsoro ne na abin da yake al'ada zai iya cutar da kai an fa tsoron kare tsoron kaza tsoron mage ma da mata suke da kyanke su ko da kadan gari duk wannan abin kaga ba kace sun yi shirka ba ko wani abu abu ne wanda ke ɗabi'a haka Allah ta'ala ya kaddara amma a ce ga wani da aka ba shi matsayin Allah zai iya cutarwa zai iya amfanarwa kai ma ka ji tsoron ka to kaka ji tsoro wa iya ya fahimu ni kadai za ku shakka ni za ku tsoro to za a ce ga shi yana cutarwa to cewa in kai kaza fa zai iya kaza gare ka to wannan kawai ka kauda kai Allah kadai za ka ji tsoro Allah kadai za ka sa dole za a ce ga shi zai ma kaza zai cutar da kai zai ma sifi zai ma kaza wa iya ya farhabu Allah kadai za ku ji tsoro banda halittar don babu wanda zai iya ma abinda Allah ta'ala ne idan mun cewa bai kaddara ma ba banda zai a ce Allah ta'ala ya nufa ci amfani ya same ka shi kuma itare je tutarwa ce ba zai yi ba ba wanda yau so tunda haka ne Allah ne mai kowa mai komai ko mai gudanar da komai to kaka ji tsoron kowa sai Allah ta'ala domin wanda ake tunanin zai cutar da kai kuka tunanin zai cutar da kai numfashi ne a jikinsa ko ba ya samu sanan numfashin yau sanan zai iya ma wani abu in ba numfashin a ko sai tsoron sa wa ga tsoron ba Allah ai wanda ya rusa masa nan bakin shine abin tsoron ko ke baki nan damar da yake hukura hanci yana da to Allah da yake da wannan kuma sai a kauda kai a tsoron shi wannan kaga ba hankali ba hikima ai wanda yi halittar shi za a tsoro ba halittar ba haka duk wanda zai wato cewa zai kaza Allah zaka in ka tsoron Allah da gaske sai ya kiyaye ka da gaske ka ji tsoron sa da gaske ba gwada Allah ba a gwada Allah in kai cewa baraka jaraba Allah ko zai kare ni to zai kare imanin sadiqan imanin na gaske da gaske kake sai Allah ta'ala me sai ga tasirin imanin naka shi sa a cikin tarihi na sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gwagwarmayar da suke wurin iyadda addinin Allah subhanahu wataala lokacin da suke yanki na Farisa a yanzu na Iran su zo kogin Dujla wanda sai an tsallaka kogin za a je fada Kisra duk da alƙawari da Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi cewa al'umma ta za su kai da waɗannan daulori manya-manya su karya su da suka zo za su tsallaka kogi gashi ba jirgin ruwa sai da wakai haka suka taka wannan ruwan akan dawakai suna hasbiyallahu wa ni'mal wakeel hasbiyallahu wa ni'mal wakeel haka duk wannan rundun take kan wannan ruwa akan ruwa suka taka suna hasbiyallahu wa ni'mal wakeel a ce su babu wanda ya nitse sai mutum daya an kawai da aka ambata a cikin ruwa mutum daya ne ya nitse amma dukansu haka suka taka suka wuce dama in ka samu karfin ikhlasi to sai Allah ta'ala sai sakhare ma halittarsa sai ka yi da kaina amma in ka ji kana da akan sa'anin Allah to sai abu cece ka haka Allah ta'ala yake shine wa aufu bi ahadi ufi bi ahadikum in ku cika alƙawarin ku daga sai ku gani ma sai in zo muku amma in ba ku ba to ni ba zan muku da gaskiya in kai Allah ya ce maka shi sai aka kallama duk jihadin sahabbai suka yi sun samu nasara me yasa duk an fa nan kira suka samu ba tunda suka aka kafa cikin su tun daga kan me wato hurufin ridda ba wannan fatima sallama hurufin ridda wanda suka ridda annaba ne no ne kare suka fito annaba ne ne kare suka fito an fahimta lissafin sa da yau a ji a tambayo annaba ne ne suka fito a lokacin duk sai suka kwantar da su da su da jama'a su da rundunan su sai suka yaki mani'in zakka wanda suka hana zakka duk karfin su da suka kai da su Abubakar ba da su da Umar wanda ake zagi sai suka kwantar da su sannan suka juyo ainihin kafaran asali farisa wa hum sai suka kwantar da su an fahimta sannan suka juyo a lokacin ma'awiya din da ake tsinewa su juyo bangaren turai su zama sai janna cikin turai me yasa sun gazgata Allah sun gazgata Allah wa aufu bi ahadi ufi bi ahadi kai ba ma sahabbai ba in ka dawo baya karnuka babu yawa inda za a buga tsakanin musulmi da kafirai musulmi za su yi nasara me yasa yanzu mun ko muke cikin matsala ka dauko yankunan da Salahuddin al-Ayyubi yayi an fahimta da abubuwa da yawa tarihi za ka ta kawo su da yawa ya aka Allah ta'ala ba su nasara in ka dauko dan fodiyo ma annabi aka Allah ba su nasara shi kadai shi da almajiran sa kasa hausa ta koma karkashin sa ya aka ba a gaskata Allah ne ana daukan Allah da wasa sai dai za a ci saban Allah kuma imanin babu shi garanti to ana cin matsala ba abinda zai kyau ba abinda zai kyautata ba abinda zai kyautata duk wanda kaga ya ci nasara Allah ta'ala ya bashi nasara to ya gazgata Allah duk wanda bai gazgata Allah ba yana faɗa Allah a baki to ba inda zai ci sai hadu ma da wulakanci da cin kashi shi ne abinda muke ciki jagoran musulmi sun koma ƴan duniya ba abinda suke kwaɗayi sai duniya kamar da ya faru a wani yankin Andalus lokacin da suka ta koma ƙarƙashin kafaran ai duniya aka bi shi sa Allah ta nuna musu aya wanda a daya aka yi musulunci ya shiga Spain din da ƙarfin imani ya shiga an fara da haka ya fita kuma babu imanin a zakatan mu'mina sun zama ƴan duniya suna yawon kulaf da kaza wa aufu bi ahadi ufi bi ahadikum an fahimta to dan haka Allah subhanahu wa ta'ala yake sha'anin sa yake gudanar da al'amuran sa in bawa izamin to sadiqan billahi ya gaskata Allah da gaske to sai Allah ta'ala izo ma min haisu la tahtafi ta inda baka zato sai taimakon Allah ya zo gare ka sai taimakon Allah ya zo ma ta inda baka tsammani sai Allah ya zo ma amma kana jin jaraba Allah za ka wuce dai wai yana yi ko baya yi to Allah ba zai ma a sai kan ba ka yi wurin kanka Allah ba a maka haka an fahimta Allah ta'ala ya samu dace na ka ana mun ishara lokaci yayi Allah ta'ala Allah ya kai mu gobe sai mu tashi akan wannan gaba din bi iznillahi ta'ala Allah ta'ala muke roƙo ya dawo da mu zuwa ga addinin sa wato dawowa take ingantacciya ta gaskiya dawowa take sadiqa Allah ta'ala ya dawo da al'umma zuwa ga addinin sa dawowa take ta gaskiya dawowa sadiqa Allah ta'ala ya taimake mu ya taimaki wato ainihin addinin sa kamar da duk da lokaci ya kare
ana ƙara tunatar da al'umma game da halin da ƙasa take ciki ta fuskar matsala ta addini. Kamar da aka sani a watannin baya, akwai wasu al'umma da suke ƙoƙarin sai su raba tsakanin Fulani da Hausawa. Suna nan a social media suna rubuce-rubuce da bidiyo suna yaɗa su akan cewa wai ɓatanci kawai aka yi. Suna so su zuga Fulani, duk wani wanda ke jinsi na Fulani a zuga shi kuma yana adawa da malam Bahaushe, wanda kamar tsakanin Bahaushe da Bafulatani ne kamar maganar jiki kake da jini ko? Oka ce da jini, za ka iya ramawa? Za ka iya ramawa. Yau, in ba jini a jikin tsoka za ta rayu, yau in ba tsoka a jikin jini mai amfaninsa. Za ka al'umma sun guda ɗaya, imani ne ya haɗa mu, ba jini ba, imani ne ya haɗa mu. Kowace irin ƙabila ma in ta zo ta yi imani mu ɗaya muke, ba wani magana bambanci. To yanzu ɗazu-ɗazun nan na buɗe wannan nake ganin rubutun sun dawo, da sun kwana biyu sun yi shiru amma yanzu sun dawo da maganganu da ɓatanci, cin mutunci da cewa waɗannan su Fulanin ba su da asali kaza, ba su da kaza, maganganu haka da rashin hankali ma, da rashin sanin tarihi. Allah kalla in mutum ba zai mugunta sai in bi tarihi daga sai in faɗa abin da yake shi ba shi, amma abin da yake kasan kana faɗa ma ne karatu ya san ƙarya kake mai amfanin sa. Sun zo wasu suke wai ƙarshe wai zamanto wai musulmi kirista da Hausawa, mutane suka ɗan fa kirista da Hausawa wai su zo su haɗe a kuma ana rigimar ƙabilanci, kamar yanka na musulmi Bahaushe zamanto ka dinga jin wai musulmi kirista Bahaushe ɗan uwanka ne, kaga an kuma jahiliya ke haka suke so. Sai zamanto so sai a rigima tsakanin Bahaushe da Fulatani sai a rawa, wannan shi kaga wuta ce. Sau ta ce ba, wanda mu a haɗa ake, tun daga lokacin ɗan fojiyar haka ake hayan su, ba za kuma a rahu ba ko? Ya kamar baƙi jiki bai daya mutu ba inda da'awar za ta ce. Allah ta'ala ya samu dace. Wata hana kula bai hamdu ta ashadu an la'ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.